So da farko dai wannan rana tana da muhimmanci a gare mu, musamman mu masu masana'antu na Najeriya, saboda mu ne muke fuskantar kalubale da a yau wasu kasashe da suka shiga za su yi. Na farko akwai abubuwa musamman mu da muke aikin gona, muna fama da matsaloli da dama da suka shafi sha'anin tsaro, wanda muna sa ran cewa irin wannan rana zai ba gwamnatin tarayya ko kuma wannan ita majalisar da dama da duba irin waɗannan masana'antu musamman mu da muke Najeriya. Wannan rana mai baki ne, mai muhimmanci da gare mu.
To Alhaji Jibrin, maudu'in wannan koko na ce taken wannan shekarar shine bunƙasa matsakaita da ƙananan masana'antu don samar da ayyukan yi ga matasa da mata. Kana ganin me isa aka zaɓi wannan maudu'in?
Na imani saboda kalubalen da duniya take fuskanta ne yanzu. Mutane sun ƙara yawa, kuma yawan abubuwan da ake sarrafawa, musamman abun abinci bai isa ma ke ciyar da rabin mutanen duniya ba. So wannan ya kalubale ne ga mu kuma masu masana'antu, na ganin cewa a ƙara faɗaɗa su, gwamnatoci su taimaka ta wajen ganin an faɗaɗa irin waɗannan ta hanyar kauda waɗansu matsaloli da kalubale da ake fuskanta don samar da shi wannan aiki da kuma abincin da za a ci, musamman a wannan ƙasa tamu Najeriya.
Kana ganin a ƙasa irin Najeriya, kamar yadda kai bayani, idan aka samar da ayyukan yi ga mata da matasa, akwai wani abu takamaimai da za a ci ma?
Ai ko babu, ai babu inda za a samu zaman lafiya ko wace ƙasa da ke son ci gaba. Babu zamu a za a samu zaman lafiya ko wani ci gaba da waɗannan biyun nan ba samu abin yi ba. Shi ne babban matsalar da ke gaya maka da Najeriya a yau muke fuskanta, muke fama da shi. Shi ne rashin aikin yi ga matasa da matan nan. In ka ba mace ɗaya aiki kamar tamkar ka ba al'umma ne. Matashi guda in ka ba shi ka ba ka, shi ne ginshiƙin zaman lafiya na al'umma. Wanda idan har matashi kwana ɗaya nan aka ce maka bai da abin yi, so fitina ce ga wannan al'umma. So wannan maudu'i na wannan shekara ya nuna cewar ba shakka kalubalen ta fito fili da ake buƙatar a ɗauki mataki a kansa.
To kwanaki kun zo nan Amurka, kun yi taro na bunƙasa tattalin arziki a Afirka, musamman Najeriya. Muna son mu ji akwai ci gaban da aka samu tun sannan zuwa yau?
A ba shakka mu dai da muka zo wannan taron, musamman wakilai daga Najeriya, bayan mun dawo mun zauna mun tattauna ainihin matsalolin da muke fuskanta, waɗanda muka za mu iya magancewa, mun ɗauki hanyar magancewa, waɗanda muka ga akwai buƙatar a gaya ma gwamnati mun daga kamar babban kalubalen da muke fuskanta a yanzu shine bai wuce na tsaro ba, da rashin kayan aiki, da yawancin injiniyoyi da ake yi da za ake samu su a wasu ƙasashe mu bamu da su nan wurin, sannan rashin tsaro za ka tarar yau an waye gari cewar ka tashi ka tafi inda kake sarrafa wannan abu saboda rashin tsaro baki haya, ko ka aje kayanka ko kuma an gama kayan shi kanshi babu tsaron da za a iya kula da shi. So waɗannan mun duduba, waɗannan muka za mu iya yi mun yi, waɗannan muka za mu gaya ma gwamnati ko bayan mun da taron mu gaya mun zo da ministan aikin gona wancan da ya tafi da baya da tare shi da mun tattauna da shi a kuma a lokacin ko shakka babu ya bamu kwarin gwiwa.